أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا 29 ga watan Sha'ban Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da hekara 1442 ko da 43 wanda yazo daidai da 1 ga watan April a Gregorian calendar 2022 Al'ummar musulmi na wannan jaha da kuma wannan gari da kuma wannan yanki da wannan anguwa sun saba yawanci muka fara tafsirin alqur'ani ko tarjumar ma'anonin alqur'ani yawanci ma sai biyu ko uku ga watan ramadan to wannan karan sai aka ga sanarwa cewa yau din nan insha Allah ta'ala za mu bude wannan karatu to wannan ya faru ne sakamakon kullun a cikin harkoki na da'awa da harkoki na addini akan samu canje-canje da kuma wato gyare-gyare cikin al'amura din wannan ba wani abu bane sabo wasu ma zaka ga kwana 4 ko 5 ko 3 kafin ramadan sukan fara gabatar da nasu karatuttuka da kuma tarjumomi din to insha Allah ta'ala daga yanzun nan da yanzu nake magana za mu fara wannan ainihin wato tarjuma na ma'anonin alqur'ani muna addu'a Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya sa albarka a cikin abin da zamu yi kafin nayi wasu bayanai na yadda karatutukan za su gabata da kuma watakila wasu nasihu da wasu malaman mu za su gabatar mana a zamu so shi alaramma malam Abubakar Suleiman wanda aka fi sani da Al-Kullati zai karanta mana wasu daga cikin ayoyin Al-Qur'ani mai girma kafin mu je zuwa ga bayanan mu alaramma bismillah
Thank you.
جزاكم الله خيرا يا ابا اوليا الله يساك على الخير تو kamar yadda ana ambata zamu yi bayanai a takeice dangane da tsare-tsaren yadda karatun zai gabata insha Allah ta'ala sannan akwai malamanmu da suke kan hanya za su gabatar mana da wasu nasihu in Allah ya yarda abu na farko dai kamar yadda aka sani a yawanci gaskiya mukan yi kokari idan mun zo gurgurdan abin da Allah ya sanar da mu wajen mu yi tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirin qur'ani da al qur'ani idan aka ja aya in akwai wata kwatankwacinta a cikin al qur'ani da take fito da ma'anar wacce aka jawo to za mu yi kokari wajen kokarin hakan gurgurdan abin da Allah ya sanar she mu Allah madaukakin sarki ya kara mana ilimi mai albarka sannan akwai tafsirul qur'an bi ahadisir rasuli sallallahu alaihi wa sallam fassara ayoyin Allah da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma ingantattu wadanda suka inganta an gane ko wannan za mu kokari wajen mu ga cewa mun yi haka insha Allah ta'ala wadannan maratib na tafsiri guda biyu sune mafi kololuwa a cikin tafsirai to sannan za mu yi kokari mu yi tafsirin qur'ani in akwai maganganun sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka zo domin su fassara waɗannan ayoyi to za mu yi kokari wajen haka in Allah ya yarda sannan insha Allah ta'ala za mu yi kokari wajen tafsirul qur'an bi aqwali tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin a tabi'ai wanda suka fassara alqur'ani irin su imamu malik da sauran manya-manyan malamai wanda suka fassara wasu ayoyi to za mu yi kokari wajen a nemo irin wannan da sauransu sa'annan za mu guji yin tafsiri da ra'ayi da kuma a fadin kawai ni a ganina in ba mu sani ba kawai ba mu sani ba za mu tsallake mu je mu nemo ilimin abin don mu zo mu sanar da kanmu da kuma al'ummar da suke sauraron mu abinda muka sani shi kadai za mu takaito a kansa insha Allah ta'ala so wannan shine bangare na farko na bayanan da za mu yi don haka duk mai sauraron mu a nan a zaune ko a kafafen yada bayanai na zamani to wannan yana daga cikin abin da za mu maida hankali a kan shi abu na biyu akwai tawjihatun tauhidiyya wal'aqadiyya wato ayoyin da suka zo suke magana akan kadaita Allah duk ayar da take zo tana kokarin nuna wato kadaituwar Allah da ibada to za mu yi kokari wajen tsayawa mu fitar da ma'anar haka saboda Allah madaukakin sarki ya turo mu ne nan duniya dan mu bauta mishi. So wannan bautar a yi masa shi kadai, ba a hada shi da kowa ba, babu abin da ya kai ta muhimmanci a rayuwar musulmi. Duk abin da dan adam zai yi, duk tarbiyar ka, duk nutsuwar ka, duk hankalin ka, duk sanin ya kamatan ka. Idan kana da matsala na tauhidi, kana da matsala na shirka, to kana da damuwa tsakaninka da Ubangiji, kuma damuwar da in baka yi wasa ba, ko mu ce in kai wasa, za ta iya kai ka tabaroka. Domin Allah madaukakin sarki ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar. Wanda duk yayi wa Allah shirka, to ya sani kai tsaye Allah ya haramta mishi shiga aljanna, kuma makomarsa ina ne? Wuta ce. An gane magana da kyau ko? Allah ya haramta masa shiga aljanna, makomarsa wuta ce. To kaga musulmi wanda ya san me yake yi, to ba zai yadda matsalar tauhidi ta same shi ba. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, sai ya ce wa bil walidaini ihsana. Allah ya hukunta kar abota wa kowa sai shi, sannan a kyautata wa iyaye. Saboda haka hukunci ne Allah ya yanke duk mutumin da ya samu matsala na aqida ko na tauhidi. To gaskiya idan ba ya tuba kuma ya gyara tun daga nan duniya, ya tafi lahira ba wannan matsalar ba, to gaskiya zai iya gamuwa da azabar da ba zai fita daga cikin ta ba. To gaskiya in mun zo kan ayoyin da suke da alaka da tauhidi, to za mu iyakacin kokarinmu, kamar yadda kuka sani sau da yawa lokaci mukan tsaya mai kwana biyu ko uku akan wasu ayoyi muna bayanai akan su. Wataran mu zo mu ce a sake maimaita wannan ayar mu fassara ta gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu. To wannan mu ba bata lokaci bane a gurinmu, bal ma wannan shi ne ake bukata, kuma yana daga cikin haƙƙin alkur'ani a yi masa irin wannan karatun idan da hali. Wasu daga cikin malamanmu irin su Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo, irin su Malam Abdulrazak Yahaya Haifan, sukan yi kasusuwa gomanni ko gomomi akan aya kwaya ɗaya ko ayoyi kwaya biyu. Saboda buƙatar shi ne jama'a su fahimci saƙon Allah, ba gaggawa ba, ba saurin a sauke ba, in an sauke ba a san inda aka dira ba, ko kuma a dira akan kaya, ai kaga akwai damuwa ko? An ce an sauka, amma fa akan kaya aka dira. Kaga wanda ya sauka zai yi ba wa aya zaƙinta ko? To buƙatar shi ne mu iya abin da Allah ya hore mana, ba wai muna cewa muna da wani karatu, wallahi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Abinda muke da shi dan bai kai cikin cokali ba. Amma a iya abin da Allah ya bamu za mu iyakacin yin mukurakuranmu, kuma Allah ya yafe mana da ni da ku gabaki daya. Saboda haka za mu yi kokari wajen tawjihat at-tauhidiyya wal aqdiyya, fuskantar da mutane. Kuma yanzu idan kuwa kalli irin wato inhirafat da suke faruwa a wannan duniya, da irin yadda ake baza aqidun banza malam, ga yan shi'a, ga yan haqiqa ko? Ga sunan abubuwa wanda ba baka san su ba, ma anzalallahu biha min sultan, suna tabazuwa a cikin matasa. Kuma wallahi tallahi wasa gaske da yawa daga cikin matasa suna ta'asirantuwa da irin waɗannan miyagun aqidu. To akwai buƙatar malamai su dinga tsayawa daidai gurgurdan iyawa, suna fashin baki akan matsaloli na tauhidi da aqida, saboda a kubutar da wannan al'ummar daga shiga wuta. Kamar yadda nace, komai kirkinka, komai nutsuwarka, komai hankalinka, wallahi in kana da matsalar tauhidi kana da damuwa babba. Kana iya ganin mutum a mu'amalar sa bashi da damuwa, ku gaisa lafiya, ka bashi amana ya rike, kai zance da shi ba zai ƙarya ba. Amma fa kana iya samun sa da matsalar tauhidi, da matsalar shirka. Na fata ana fahimtar magana. To wallahi duk wannan abun ba zai tsiratar da shi a gurin Allah ba. Saboda me? Saboda ya bar asali, ya bar tushen mas'ala, asalin abin da ake bukata din ya bar shi, ya koma wani abu daban. Saboda haka za mu yi kokari a wajen wannan. Sannan akwai tawjihatun tarbawiyya, wato abubuwan da suka shafi tarbiyyar mutane. Akwai ayoyi da suka yi magana ko za su yi magana wataƙila wanda suna da alaƙa da tarbiyyar mutane, harkar mu'amalar zamantakewar aure, harkar mu'amalar zamantakewar ɗa da uba, harkar mu'amalar malamai da ɗalibai, mu kenan ɗalibai da malamanmu, mu'amala tsakanin ɗan kasuwa da mai saya da mai sayarwa, mu'amalar kaucewa abin da ya shafi saɓo, abin da ya shafi zunubai, ayyukan asha Allah wadarai, abubuwan da suka shafi yada fasadi da yada barna a doran kasa waɗannan idan mun zo kan wasu ayoyi da suke magana da irin wannan fagen dole za mu tsaya mu ba su daidai gurgurdan abin da Allah ya sanar da mu saboda al'ummar mu tana cikin wani hali musamman idan ka kalli abin da ya shafi harkar social media da irin barna da zina da ake yadawa akan wannan kafafe da irin yadda matasan mu suka dawo yanzu kuna ga a cikin kwanakin nan yadda garin nan yake nema ya rikice ta hanyar matasa masu sare-sare masu aikata asha ka duba ga ƴan mata yadda suke fasikanci suke zinace-zinace matasa yadda suke shaye-shaye suke nema su haukata kansu da gangan da ganganci to duk abin da yake da alaka da irin wannan in mun zo za mu tsaya mu bashi muhimmanci gurgurdan abin da Allah ya sanar da mu ina da maimaita cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila sannan abin da ya shafi tambihatun haula al-amn wal istiqrar tambihat wato fadakarwa musamman ga al'ummar mu da shugabannin mu dangane da abin da ya shafi al-amn wal istiqrar wato samar da aminci a cikin al'umma da kuma tabbatuwar zaman lafiya za ku ga kasar mu nan ta share shekara da shekaru ana aikata ta'addanci ta ko ta ina alhamdulillah mu nan Gombe Allah ya taimake mu abubuwan da sauki muna godewa Allah ba dabaran mu bace ba hikimar mu bace ba kuma iyawar mu bane bal ma idan ka kalli wadancan yankuna sun fi mu wayewa sun fi mu manyan malamai sun fi mu duk wani abin da ake bukata wajen a tabbatar da zaman lafiya amma yau an wayi gari Allah ya jarrabi wadancan yankuna da matsaloli na tsaro wanda wannan matsaloli kuma wallahi ba wai sun kare bane kuna gani yanzu ko kwana uku ko hudu ba a yi ba an kai wa jirgin kasa hari wanda an kashe manya-manyan mutane a wannan jirgi kuma an kama manyan mutane ba wai kanana iri na irin ka ba an kai hari an harbi jirgin an tada bom an yi abubuwa marasa kyau sannan an kama wasu an shiga da su jeji ko waɗanda sanatoci ne ko tsofin sanatoci ko wanda tsofin gwamnoni ne akwai wanda suna makanci a halin yanzu kai manyan mutane da yanzu haka suke hannun kidnappers din nan jama'a to kaga wannan yana ƙara nuna mana irin yadda matsalolin tsaro suke ƙara tabarbarewa a kasar da kuma yadda Allah shi kuma ya bawa shi wannan tsaro muhimmanci har yake gorantawa Quraishawa akai yana cewa li ilahi Quraishi ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt sai ya ce alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf an gane magana da kyau ko saboda haka dole idan mun so matsalolin da suka shafi tsaro gaskiya za mu kokari mu ba su muhimmanci gurgurdan iyawa Allah ya ba mu ikon haka sannan akwai fadakarwa dangane da abin da ya shafi wato a harkoki na mu'amala ta auratayya zaka ga kan cewa harkar auratayya ana samun matsaloli to dake ayoyin ko surorin da zamu fassara a wannan shekara akwai ma suratul talaq da zamu zo kanta ko to wanda tana magana akan saki da yanayin abun nan da izinin Allah zamu zo kan fassara wannan sura to akwai matsaloli na harkar tsakanin mata da mazajen su wanda ana yawan samun matsaloli zaka ga mata suna ta kawo korafe-korafe da tambayoyi mabambanta waɗanda suke nuna akwai damuwa ƙwarai da gaske dangane da mu'amalar ma'aurata to in mun zo irin wannan gabobi su ma ba za mu bar su ba za mu tsaya daidai gurgurdo mu yi abin da ya kamata kusan dai waɗannan su ne abubuwan da gaskiya ni a wannan shekara zan fi mai da hankali a kansu dangane da abin da ya shafi tarjama na ma'anonin alkur'ani da za mu yi a wannan shekara in Allah ya yarda fatan mu shine Allah ya datar da mu da harsunan mu da ilimin mu da kwakwalan mu da basiran mu ya ba mu ikon fassara alqur'ani a daidai ya kuma tara ni da ni da ku a cikin ladan to akwai tsari na tambayoyi yawanci da mukan amsa tambayoyi a take amma ko bara a tafsirin mu na mata yawanci mukan tafi da tambayoyin ne sai mun dan bincika abinda muka kasa ganewa mun tuntubi malaman mu sun mana bayani sannan sai mu ma mu zo mu yi muku bayani ko koyi ka koyar kenan ko sai mu dan koyo sai mu koya muku ko ba haka bane yi to ai da aka ce kai almajiri ne ai sai dai hakan
mu almajirai ne mu ba Ahmadu so dan haka in ta dan rikice sai mu je gurin malaman mu su nuna mana to ga yadda abin yake sai mu zo sai mu ko mu ce to mu ma ga abin yadda yake eh muna dan haka muna kuna ganin kamar mu ne da abin ba ku sani ogogin ne suka mana bayani ba to Allah ya shiryar da mu Allah ya sa albarka cikin abin da muke yi to insha Allah wannan karo ko wannan shekara tambayoyi za mu dinga tafiya da su ne sai mun je mun bincika su mun gane amsar su mun binciko amsohin su sannan sai mu zo sai mu dinga amsawa in Allah ya yarda to wannan haka zai tafi ba rama haka muka yi a tafsirin mata anan ne dai muke amsawa dan haka nan din ma bana a haka zamu daga ƙarshe ina mana nasiha da jin tsoron Allah da kuma maida al'amarin mu ga Allah musamman a wannan wata mai alfarma saboda tsakani da Allah rayuwa dama ce a karka kuskura kai wasa da damarka yanzu wani wanda aka yi Ramadan dinnan da shi ba raba na baya na ko ba haka bane suna nan da yawa wanda bana ba sa nan to kai wata kila Allah yana ya rubuta har yanzu fa ba mu tabbatar ba tukunna eh har yanzu ba wanda yake da tabbas za a iya yi wa wallahi cikin minti 30 da yake gaba nan gaba ko ni da nake magana ba ni dare ko kai da kake zauna kake sauraro na to dan haka har yanzu mu ma ba mu da garanti kai dai muna fata Allah ya sa muna cikin masu moruwa da wannan saboda haka sai kai amfani da wannan dama wajen ka mora abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka mora ta hanyar yawan ibada shiga cikin waɗannan harkoki na da'awa da karantarwa sauta sadaka da dai sauran ayyuka waɗanda suke bibiyar mu a hudubar mu ta satin da ya gabata mun yi kokari wajen bayyana ire-iren waɗannan ayyuka alkhairi da ya kamata mutane su mai da hankali akai gani da ku muna mana addu'a Allah ya datar da mu ya sa albarka a cikin rayuwar mu da harkokin mu a muna tare da manya-manyan malaman mu na farko akwai Dr. Abubakar Talle wanda malamin mu ne kuma yana daga cikin limamai ku daina cewa na'ibina bane malamina ne an gane ku yana daga cikin limaman mu ne na wannan masallaci amma maganar na'ibina ne gaskiya ba na'ibina bane malamina ne kuma yana daga cikin limaman mu ne na wannan masallaci Allah ya saka mishi da alkhairi yawwa sannan muna tare da Malam Ahmad Muhammad Gombe wanda al-Amiriki na san dai duk kun san shi eh ba ku da buƙatar sai an muku ƙarin bayani akan shi yawwa a Lagos sai al-kuma yawwa al-Jambawi to muna tare da shi anan dan haka tunda dama ba wai tafsirin zamu shiga ba jawabai ne zamu so waɗannan bayin Allah guda biyu shi Malam Ahmad duk da mata za mu yi wannan bayanin gobe ko jibi in Allah ya yarda ya danganta daga yanayin kama azumi in Allah da Malam Ahmad Gombe shi zai gabatar da tafsiri na mata a wannan masallaci insha Allah ta'ala so amma za mu yi bayani sosai sai mun zo tafsirin mata din akwai bayanan da zai kamata mu yi a dangane da wannan amma dai ku a matsayin ku na matan da za ku turo abinan na mazan da za ku turo matan ku yana da kyau ku san da wannan muna addu'a Allah ya kai mu lokacin kuma Allah ya saka mishi da alkhairi da wannan bukata da ya amsa mana Allah ya biya shi da aljanna Allah kuma ya datar da mu da shi a cikin duk abin da zamu gudanar dan haka zan fara gabatar da shi a Malam Dr. Abubakar Talle ya fada mana wasu kalmomi sannan sai shi malam ya cika ce sannan kuma sai mu maganganu na karshe sai mu addu'a sai kuma gobe kai sai zamu tafi cikin suratul waqi'a in Allah ya yarda muna addu'a Allah ya ba mu ikon halatta ya kuma taimake mu Malam Abubakar Talle bismillah insha Allah ba ko mai doctor
sibla
na
wani da ke oje to na da suna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد منا قارا غودي والله تعالى da ya nuna mana rana irin ta yau ya kuma ba mu damar halarta kamar haka kamar kullum muna ƙara gode mishi subhanahu wa ta'ala muna ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun sanmu abun koyi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya. Bayan haka, kamar yadda malam ya ambata a cikin bayanansa na ɓangarori da zai fi ƙarfafa bayanai lokacin da yake tafsiri, daga ciki ya ambaci ɓangarori guda biyu wanda suna da mahimmanci ƙwarai da gaske. Kuma lura da irin waɗanda suke halartar wurin wannan tafsiri, babu shakka wannan ɓangare akwai wani ɓangare da ya ambata na abin da ya shafi tarbiyya. Tarbiyya yawancin waɗanda suke halartar wannan tafsiri matasa ne, yawancinsu matasa ne. To, tunda dai malam zai ƙarfafa bayanai daga cikin ɓangarori akwai abin da ya shafi tarbiyya, ni yana ambaton wannan abin sai na ji daɗi ƙwarai da gaske a zuciyata. Akwai wani abin da aka rasa a wuraren wurin matasa, da yawa matasa suna da ƙoƙarin zuwa wuraren karatuttuka, da yawa matasa suna da ƙoƙari duk inda aka ce ga wani baƙon malami ya zo, ko kuma malami ne na gida zai yi wani karatu haka, zaka ga matasa sukan yi cincirindu sukan yi ƙoƙarin halarta. Amma abin takaici, idan wata mu'amala ko wani abu ya haɗa ka da ɗaya daga cikin waɗannan matasan, sai ka rantse da Allah bai taɓa zuwa wurin karatu irin waɗannan ba, sai ka rasa gane ina karatuttukan, ina tarbiyyar da ya samo a wuraren irin waɗannan karatuttukan. Kuma babu shakka malamai suna cewar ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai na cin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa da sahabai, har abin ya kawo kanmu, ɗaya daga cikin hanyoyin cin nasararsa sallallahu alaihi wasallam shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya sanya sahabansa duka suka zama ma'aikata aiki, kowannen su zaka tarar mai kokari ne wajen ayyukan ibada, mai kokari ne wajen ayyukan kirki, ayyukan alkhairi. Kenan duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar na tarbiyya, zaka ga kowannen su yana kokari ya aikata shi a aikace. Idan na hani ne, zaka ga suna kokarin, kowannen su yana kokarin ya hanu, sallallahu alaihi wasallam ya hana. Ta haka kusan dukkan sahabbai ana cewa ma'aikata ne, dukkan su. Idan nace ma'aikata, ba muna nufin aikin gwamnati ko a'a, ayyukan ibada da ayyukan alkhairi, dukka haka suke. To sai nake ganin ina ma yanda matasa suke taruwa a wurin nan haka, ina ma wannan karon abin ya canza, kowa ya yi ƙoƙarin duk abin da aka karanta ka ji ka gane. To shikenan, abin da ya wajaba a kanka yanzu shine aiki. Matukar an karanta ayar ko hadithi, kuma ka fahimci ayar ko hadithin, to shikenan sai mu ganshi a aikace, a ganshi a aikace. Saboda haka ina fatan wannan karam babban abin da ke gaban kowane ɗaya daga cikinmu shine aiki, ba yawan sauraro da halartar ba, a'a, duk abin da ka ji ka gane, kuma ka gane wannan abin, to ka yi ƙoƙari ka aikata shi a aikace. Idan na aiki ne ka aikata, idan na bari ne na hani ka bari. Wannan ina yi mana addu'a da babban murya, Allah ta'ala ya bamu ikon yin haka. ban sani ba malam ka ce in yi magana ne kawai baka ce na minti kaza bane ko ma ya kai ko saura minti biyu to ka gani ko na so da wannan gabar in dan fadada kadan amma akwai bangare na biyu da ka ambata na abin da ya shafi aya ko ayoyi idan suka zo suna maganar shirka malam ya ce irin waɗannan ayoyin za a fadada bayanai za a yi kokari a ja hankali na abin da ya shafi shirka da hatsari da garari na abin da game da abin da ya shafi aqida da shirka babu shakka musamman tunda yanzu za a shiga azumi da wannan nake ba da shawarar na kyautata aqida da samun ikhlasi domin yana daga cikin hanyoyin cin nasarar kowane ɗaya daga cikin mu ma duk ayyukan da za a yi a cikin ramadana na ayyukan ibada da ayyukan alkhairi dole sai da ikhlas to da zai yi duk abinda mutum zai aikata na aikin ibada yayi kokari yayi magana da zuciyarsa ya tsarkake wannan abun ya koma domin neman yardar Allah ta'ala duk abinda za ka yi in aikin ibada ce wani aiki na ibada ko wani aiki na alkhairi kayi kokari ka tsarkake kayi tajdid na anniya abin ya koma kawai don neman yardar Allah ko menene zaka yi wannan ina bada shawara da babban murya kowanne dayan mu duk abin da zai yi yayi kokari ya tsarkake zuciyarsa yayi wannan abin domin neman yardar Allah ta'ala ya ishe mu Allah ta'ala lokacin da yake maganar abin da ya shafi shirka wato shirka kowace iri dukkan aikinka da yawan ayyukanka na ibada da alkhairi matukar babu ikhlasi a ciki da yardar Allah ta'ala a ciki Allah ta'ala baya so kuma komai yawan su Allah ta'ala zai rushe su baya so yana daga cikin abin da ke tsoratarwa game da wannan yanda Allah ta'ala ya lissafa mana annabawa na'am eto ko in yi magana ko su babu da mu sai in ci gaba kar minti biyu na su kare okay da wancan to kenan ina ga sauran minti biyu sai ci gaba insha Allah da ya tsaya to shikenan na maganar tajdidun niyya Allah ta'ala ya lissafa annabawa kamar guda 18 kowanne in ya ambaci sunansa sai jinjina masa wane kenan bayin Allah wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajatun man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as salihin wa isma'ila wa yasa'a wa yunus wa luta kullan faddalna ala alalamin kowannan su Allah ya ambata ya jinjina ya ambata wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau ashraku to ga wurin walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu Allah ta'ala ya ce duka waɗannan annabawan da na ambace su da sun kuskura sun yi wani abu na shirka wajen ayyukan ibada su hada ni da wani ko su yi tunanin wani wajen ayyukan ibada su da ayyukan alkhairin su da ya bata duk abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan ibada da kuma ayyukan alkhairi wannan nake ƙara maimaita waɗannan abubuwa guda biyu na farko abin da ya shafi tarbiyya lokaci yayi da duk abin da muka ji
na aya ko hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka karanta a wurin tafsiri haka matukar an fahimci abin to lalle ayi kokari a sashi a aiki ayi aiki wallahi musamman matasa misali yanzu wani matashi kullum yana zuwa wurin tafsiri wani abu ya hada ka da shi a bakin titi ka gane in ya soma ashar da rashin kunya na taba ganin saurayi ma daya daga cikin masu halartar wuraren karatu irin wannan amma abun mamaki sai gashi yana fada har da kokowa da sa'an mahaifin shi wanda ya kai mahaifinsa a shekaru amma ya kama kokowa ba ai yaji kunya kamar wanda bai taba zuwa wurin karatu ba irin su ne idan yana abun hawa kai ma kana abun hawa musamman in yana babur in ya maka rashin kunya inda zaka yi magana sai zage ka haka duka wannan bai dace ba ga wanda yake halartar wuraren karatu haka Allah ta'ala ya datar da mu muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon aikata duk abinda muka ji ayoyin alkur'ani suka umurce mu da aikatawa na hani Allah ta'ala ya ba mu ikon hanuwa sannan kuma muna addu'a da babban murya Allah ta'ala ya ba mu ikon tsarkake ayyukan ibadunmu gabaki dai domin sa Allah ya ba mu ikon ikhlasi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
Allah hayya Allah doktor hayyakum Allah wa bayyakum ma sha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh takaitacciyar nasiha kenan daga bakin daya daga cikin limaman wannan masallaci doktor Abubakar Talle Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna da wannan nasihu da ya mana ya karfafe mu akan taujihad da muka ce zamu yi a gurare daban-daban ko a masaloli daban-daban musamman masalar da ta shafi wato ainihin wato shirka da kuma jaddada tauhidi kamar yadda na faɗa shine babban gatan musulmi mutun ya tabbatar ya tafi lahira da kadaituwar Allah subhanahu wataala kada ya kuskura ya tafi lahira Allah ya kama shi da ainihin wato a laifin shirka domin ba zai yafe masa ba kuma ba zai shiga aljanna ba saboda haka wannan karfafawa da doctor yayi mana insha Allah ta'ala za ta kara mana kaimi wajen kula da wannan ainihin wato fanni Allah ya saka da alkhairi doctor sannan yayi jawabi dangane da tarbiyyar da matasan mu suke ciki wannan maganganun da doctor yayi su ne abubuwan da muke hasashe muke hangen yana faruwa da matasan mu gahi dai ana karatu ana nasiha amma tsakani da Allah abin yana nema ya zama tamkar babu yawa domin mal ilmu illa al amala bihi karatu ba komai bane in baka yi aiki da shi ba duk lokacin da zaka zo ne ka saurara ka tashi amma rayuwarka ba ta canjawa to ai akwai matsala in ba mu manta ba akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya nuna kan cewa akwai abubuwa guda uku duk wanda ya same shi har kuma suka wuce bai zama sanadiyar samun rahamarsa ba a matsala ne gare shi daga ciki annabi ya bayyana wanda duk ya sami iyayensa a raye ko ɗaya daga cikin su amma bai yi aikin da a dalilin su zai samu aljanna ba annabi addu'a tala ana tattare da wannan bawa kun ga akwai matsala kenan yana da kyau mu dinga gyara alakar mu da ubangiji ta hanyar abin da muke karantawa da abin da muke ji sannan manzo Allah ya ce duk wanda Ramadan ya shigo har ya fita shi ma bai yi wani abin alheri da zai samu rahamar Allah cikin Ramadan din ba shi ma manzo Allah ya jawo kalma ta la'ana ko wani abu makamancin haka ya ainihin wato anta ya akan shi sannan kuma haka duk mutumin da ya ainihin wato samu matsala ta menene salatin annabi aka kira manzon Allah bai ce sallallahu alaihi wasallama ba a gani annabi ma ya ce masa marowaci ko to yace shi ma wannan la'ana ta tabbata gare shi to saboda haka abinda kawai nake so in kai mu shine ya zamto karatun da ake mana yana zama sanadiyar samun rahamar mu ta hanyar gyara ayyukan mu
da kuma kyautata alakar mu da Ubangiji. Wannan shine fa'idar karatu. Amma in baka samu wannan ba, to ba za mu ce da kai da kazo da wanda bai zo ba daya, ba daya kuke ba. Domin la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun. Ko ba haka bane? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saboda haka wanda yake zuwa gurin karatu da wanda baya zuwa, ko kadan ba za ka hada su ba, amma dai kun yi dab da ku zama daya, ba ku dai zama daya ba kam, amma kuna dab. Allah ya sauwake. Mala Ahmad Gombe shi ma zai zo zai kara mana wasu kalmomi kafin mu kwalkwale insha Allah ta'ala. Malam bismillah afwan, tafaddal. Mashkura masrura ma'ajura. Afwan ya shekh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقارب وجاك الله سبحانه وتعالى ونهار أمؤونا وذي من البركة أقوم لوكتي من البركة. Saboda muna cikin ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma a lokaci na bayan la'asar ranar Juma'a, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da dukkanin alkhairin da ke cikin wannan rana. Allah ya albarka cikin rayuwarmu. Allah ta'ala ya ainihin kare mu daga dukkan sharri da fitattunun zamani, zahiratan wa batina. Muna godiya ga shi malam Allah ya saka mu da alkhairi a bisa wannan jihudi da yake dare da rana. Allah ya kara albarka cikin rayuwa, ya kuma tsare daga dukkan sharri da dukkan sauran du'at da kuma malaman mu da dalibai. To abinda zan so na dan ja hankalin mu a takeice, ba zan bi cikin abubuwan da Dr. Already ya riga ya bi ta kansu ba. Ɗaya daga cikin malaman mu kuma baban mu Sheikh Usman Isa Taliyawa yace kar ka yadda kai ta'liqi cikin da ba a buƙatar ta'liqi, sai ka ta daliki. Allah ya kara mishi lafiya. Zan dan ja hankalinmu ne kan abubuwa guda biyu. Na farko, za mu shiga watan Ramadan. Kamar yadda muka sani, na faɗa hudu ban Juma'a, ɗaya daga cikin sunan da malamai ke kiran watan ma suna kiran shi da watan Alƙur'ani, saboda kuma sauƙa Alƙur'ani a cikin shi. To lalle mu dage da yawa ta karatun Alƙur'ani a cikin wannan watan. Shi yasa ake taruwa irin wannan wuri ake tafsiri, wanda akwai hadisi ingantacce cikin ruwayin Imam at-Tabarani, wanda Imam al-Albani ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha. Manzo Allah yake ce abshiru, yace inna hadha al-Qur'an tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum fatamassaku bihi fa innakum lan tuhliku wa lan tudillu ba'dahu abada. Yace abshiru, kaman ku yi bishara.